إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداساك حتوى أولا ساتيا ترى نر تلاتة أشرين دهدو قوتا بالحجة هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 3 ga watan 8 shekara ta 2021 wannan makaranta ta Al Faruq Islamic Academy domin ci gaba da karatu daura a cikin littafin Uddatul Mar'a wanda wannan shine darasin mu na 11 kenan ko darasi na 11 ne na wannan abin nan darasi na 11 da mu tashi hadisi da 76 kaman yanda aka ji Malam Nura yayi mana hadisai guda 5 kenan a jiya ko wannan babin da zamu tashi a yau malai masa take da qabla an tutalibi bi huquqiki ta'akkidi annaki addaiti alladhi alayki kamar yadda kuka sani littafi ya shafi mata ne duk da yana shafan maza kwarai da gaske musamman a karatuttukan da za a yi yau akwai haƙoƙin da sun shafi maza ne kuma na san maza suna biye da mu ta kafafen sadarwa da haka su ma sai su ji tsoron Allah su sauke nauyin da ke kansu kamar da ake umurtar mata su ma da su yi din tunda dukkanin Allah su ya ce mataimakan juna ne nauyi yana kan namiji yana kan mace duk abin da ya biyo da magana musamman tunda hadisai muke karantawa kuma ya zanto ya shafi maza to lallai maza su ji tsoron Allah su sani cewa idan ba su sauke abin da ke kansu ba lallai Allah yana da ikon ya sakan kama matan da ake zaluntar su domin so da yawa maza suna saukin zalunci akan mata namiji so da yawa inda ya kan zalunci ya tsira babu kamar akan mace gashi shine bai da gaskiya amma sai kama shi ya gagara ya kamata ya ji tsoron Allah ya sani wanda ya fi shi karfi yana madagata kuma yana jiran ya yi sakamako a kan zaluncin da ake Allah ya ba mu ikon gyarawa mu mazan da matan baki ɗaya to nan malam ya ce qabla an tutalibi bi huquqiki gabanin ki nemi naki haƙoƙin yaki ƴar uwa musulma a matsayin ki ta mai bin sunna kuma kike son tsira ta'akkidi ki yi ƙoƙari ki tabbatar annaki addaiti alladhi alayki kin sauke ke abin da yake kanki an gane ko yawwa musamman a zaman auratayya karka koma if you do me I do you ko walbanu walbaka walhanani walkemene rayuwa ba ta yiwa a haka dole wani ya haƙuri ya ɗauki cutarwa ko da na wucin gadi ne ko macen ko namiji to kuma in za a ce wani ya yi laifi ya fi kyau a ce kai aka yi ma laifi ba kai kai ba an fahimta to shi yasa a nan malai wannan taken ya ga hadisi ya ce an Sulaiman bin Amr bin al-Ahwas an karbo daga Sulaiman dan Amr dan Ahwas kala yake cewa haddathani abi mahaifina ya bani labari annahu shahida hajjat al-wada' cewa ya halarci hajjin ban kwana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kuma a lokacin da aka yi wannan aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance fa hamidallah ya gode ma Allah wa asna alayhi kuma yayi yabo ga Allah wa zakkara ya tunatar da mutane abin da suka manta wa wa'aza kuma ya gargade su ya ja musu kunni ya kiraye su ga alkhairi ya hane su ga sharri shine wa'azi fa zakara fil hadith qissa a cikin hadisin da ya kawo sai ambaci qissa ma'ana wani bangare sashi na abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a wannan ranan faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan rana yake cewa ala ku saurara kowa ya bani hankalinsa wuri ɗaya wa tausu bin nisa'i khaira ku umarci junanku da su kyautata ga mata, in ji Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina muku wasilci, ku umarci junanku, ku gaya ma junanku cewa su kyautata ma mata. Fa innahunna awanin indakum, domin su mataimaka ne a wurinku, ba bayinku ba ne. Laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalika, ba ku mallakan komai a cikin rayuwarsu in ba wannan taimakon ba. Allah ta'ala ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Shi ya sa masu ma cutar da mata da suna da tunani ba za su yi ba, saboda babu wanda ke taimakon ka cikin sauƙi kamar mace. Namijin yi ma wata ƙullatan duk kyautata wanda za ka yi ba ne da yakan je ka ba, amma da wuya ka ga mace na da wannan tsaurin zuciyar da yanzu nan ma ta yi mata wayo ta sauka daga kan tunaninta ta koma ku. To shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ku mallaka wani sai face wannan. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, sai dai fa idan sun zo da alfasha ne mabayyani, to wannan ya zama wani abu na daban. Fa in fa'alna, idan har sun aikata wannan alfashan, shi ma kan ku yi saurin rabuwa da su. Ko fahjiruhunna, ga abin da za ku yi musu shi ne ku hijirce musu, ku guje su ne. Shi ma ba gaba ɗaya ba ka bar gari kai wata hudu ba ka dawo wurin iyalanka ba saboda zalunci. A'a, fahjiruhunna kunisance su ne fil mazaji'i, akan shimfiɗu. To sai dai a wannan zamanin fa ana iya canza salo. Wata ta ce wallahi malam haka muka fi so, don mun san ma muku cutar da su ba za su iya ba mazanyar su. An fahimci magana ko? Ta ce wannan sahabbai ne, amma mu yanzu ba za su iya ba, da wannan ma muke cutar da su. To in namiji ya fahimci haka, sai ɗauki wani salon da ya san ita ma za ta ji a jika, ko da ta janye kuɗin anko ne da subsidy. An fahimta? Sai ba da daidai, in 700 na cefa ne sai ba da 700 nan da 20 wanda bai wuce da kuɗin mashin da aiken yaro ba, wanda a da kila ya kamata ka ba da 1000 ko 1500. In an ba mace kuɗin cefa ne ba a bibiyan canji. Namiji mai kamala haka yake, in ka miƙa kawai kai shiru, a dashi aka yi komai aka yi, Allah ka ɗaya sani. Idan abin nasu ya tsananta, wadribuhunna, ku dake su, ghairan darban, wani irin duka ghairan mubarrih, wanda yake wato ba mai tsanani ba. Fa in ata'nakum, amma ku sani ya ku maza, matuƙar matan ku sun yi muku biyayya, fala tabu alaihinna sabila, kada ku nemi wata hanya ta cutarwa a kansu. Ala anusulatu ya ce ku saurara, inna lakum ala nisa'ikum haqqan, lallai kuna da wasu haƙƙoƙi a kan matanku. Wal nisa'ikum alaikum haqqan, kuma su ma matanku suna da nasu haƙƙoƙin da Allah ya ɗaura muku a kanku ba su. Fa amma haqqukum ala nisa'ikum, dangane da abin da ya shafi haƙƙoƙinku a kan matanku, daga ciki, fala yuti'na furushakum. Wala yuɗina furushakum man takrahuna, wato kada su kuskura su ƙasƙantar ko su tattake shimfiɗanku da abin da kuke ƙi, ma'ana kar su shigar da wasu mazaje gidajenku a matsayin a waɗanda suke masu sabo. Wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahuna, haka ko da ba don alfasha ba ne, kada su shigar da wasu gidajenku, su yi musu izinin su shiga gidajenku alhalin mutanen da ba ku so su shiga muku gida ne. Ko da danginki ne ko danginsa, in ya nuna baya so, to ki haƙura shi ya fi. An fahimta ko? Don saboda abinda mata ba su gane a shi ne, ɗan uwan shi ne fa, don ɗan uwan shi ne mu'amalanki da shi daban, mu'amalanki da shi daban. So da yawa mata sukan ɗauko rikicin da bai shafe su ba, kuma ba nasu ba ne a zamantakewa. Wani kila sun yi rikici na kasuwanci da ma ɗan uwan nashi, ɗan uwan ya cutar da shi, an kai matakin da in ba ya nuna mai fushinsa ba ne ba zai ba shi haƙƙinsa ba, ke kuma sai ki zakalƙale ƙanin shi fa. Ƙanin, to dan ƙanin shi ne wa ce ya cuce shi, kika san me ke tsakaninsu, in bai so kawai ba shi bai so hurumunsa ne. Ko ɗan uwanki ne nuna ba ya so, ba shi haƙuri ki lallaɓa zumuncin ku ke ku ci gaba. Ina fata mun fahimci wannan. Yawwa, saboda shi namiji yana iya riska abin da ke ba za ki iya riska ba, ko da da ido ya kalli wani abin zai gane abin da ba za ki gane ba. Allah ya dace da mu. Sai ce alawa haqquhunna alaikum, su haka ku saurala ya ku maza, haqqoƙin mata a kanku kuma ku sani. An tuhsinu ilaihinna, ku kyautata musu, banda gallaza baƙar magana ko ɗaura musu aikin da ya fi ƙarfinsu ko rashin tausayi a gare su. Ku kyautata fi kiswatihinna, wurin tufatar da su. Wani sai sa kaya mai tsada, amma kan kayan da iyalinsa ke sawa sai a hankali. Ko ba kyauta aka bashi ba balle kai masa uzuri, a'a, da kuɗin sai ya siya. amma su kuma ga sunan alaba ku musabu wannan ba daidai bane ba za su ji tsoron Allah akan wannan wa ta'amihinna hakana abinci hakana abinci waɗannan abu biyu da annan sallallahu alaihi wasallam ya fara da shi ake gane mutuncin namiji din namijin da ya tasa tufatar da iyalan shi ya tasa ciyar da su kuma yana da iko ba babu bane in babu wannan wata magana ce daban babinta na da zaman kansa amma mutumin da ke da iko ana gane yalwan shi ko rashin yalwan shi a iyalinsa saboda iyalin mutum tabbar al'aurarsa ina fata mun fahimta to da haka nan akwai fa'idoji da yawa kashi wannan hadisi daga ciki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dangane da mata akan maza su ji tsoron Allah akan su kuma su kyautata musu kuma cewa su mataimaka ne ko sannan mun fahimci mace tana da baibaye ne tana rike ne a hannun namiji kaman wata kamamman yaki ne da aka miga a hannun me a hannun namiji wannan kuma haka Allah ya so ni babu yanda muka iya don haka tana da dama ta kiyaye kanta dole ne ta kiyaye kanta da ƴaƴanta da kuma dukiyar asalin wato mijinta kamar yadda shi ma umarce shi da ya kyautata mata kuma kai ya zalunce ta sai hadisi na nawa na 77 ko malai ce laysat kullul buyuti qa'imatun 'ala al-hubb bal qad taqumu 'ala al-kadhib al-halal sai barka da zuwa kashi ko muna karanta hadisi ya ba da kafa tsaya inda ka san umbaka ko ba gefe wa hota idanuwa na duk sun ja saboda bacci ko ya hakuri da abin da ya sabu insha Allah za mu yi program na musamman a sunna TV da wannan littafin mun fara tattaunawa jiya tare da malam Lura sai ko mun yi wannan za a iya tarawa duk da dai wani usulubin daban za mu dauka ba wannan ba malai ce laysat kullul buyuti qa'imatun 'ala al-hubb ki sani ba dukkan gidaje bane suka tsayu akan so ba kowane aure bane soyayya ta aike gina shi akwai auren da kaddara ne ma ya gina shi ko da hakuri bal fattaqumu 'ala al-kadhib al-halal ana fa iya gina gida ma da ƙarya amma na halal za su ce to kaje ko ana son sai kun ce ba gaskiya kadai ba soyayya kadai ke gina gida ba wata ran sai an surka da yar ƙarya ƙarya haka wanda za ta yi dan gishiri to amma fa akwai kiyayewa kwarai a wannan lokacin da social media ta yi yau in kuna jin fatawar malaman mu na da sai a ce in ka siyo zani a kasuwa na dan 700 sai ka ce mata wannan zanin da na rangado miki shi 2500 na siyo miki shi saboda kawai ya hau jikinki zai dace da fatar ai billahi la ne tana zagayawa status din kawarta sai ka ji ana cewa 3200 kaga an samu akasi in tana tsoron ka ne ta ce lallai maza an iya dukan hancin wannan ce ma kara kenan in wata ce ce billahi allazi la illa huwa ƙarya kake baban wani kaga an samu akasi to malai ce ba soyayya kadai ake amfani da shi wurin gina gida ba dan ma ƙara gishirin soyayya da zaman lafiya ana balbad haƙiƙa ya tayyu ma ana iya tsara gida don ya kyau ta hanyar yin ƙarya amma wanda ya halalta ko akwai wuraren da ƙarya suke halalta amma daidai bukata kuma daidai ruwa daidai kurji malai ce ummu kulsum binti uquba an karbo daga ummu kulsum binti uquba qala take cewa ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث بل تبج من ذا الله صلى الله عليه وسلم يرخص يناي الرنغمي ده صوصوتي ده توكي في شيء اجكن كومي با من الكذب وندي يحلت يي صوصوتي عكان قريا الا في ثلاث فاتتي عكان ابو بوا غدا اكو كشن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ta ce manzo Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ya kasance ya kulu yana cewa la a'uddu kadiban ba na kirga shi a matsayin ƙarya menene abinda baka kirga shi a matsayin ƙaryan ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ar-rajul yuslihu bainan nas mutumin da yazo yana sulhu tsakanin mutane ya kulu al-qawla a cikin bayanan shi na sulhu sai ya rinka fadin wasu magana wala yuridu bihi illa al-islah abun nan da ya fada fa ba gaskiya bane amma baya nufin komai da nufin dalilin da yasa ya fada ba sai neman kawo gyara a alaƙar waɗannan mutane da yake musulmi. Wance inda kin san yanda wance ke cikin damuwa da wannan abin da ya faru, ina ga da ke zaki ma fara mata magana, kuma wallahi tana san ki, ko bakila da kika je tura mata ashar kai, kun fahimci magana? Da kika koma can kuma ita ma kika juya da wasu kalaman da kike ga zai sauto wannan damuwan da ke ranta ta yadda su daidaita. To shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi. Sai nabiyu su yace war rajul yaqulu fil harbi, da mutumin da zai zo yi magana a wurin yaji, kai ƴan unguwan yaran nan, to billahi ladhi, inda kun san yanda ƴan badarawa suka shirya, ƴan hayin banki ma sun shigo, ƴan kafiri ma sun ƙara yawa, kun gane? Su ji kai, to wannan rikicin ba zai yiwu ba, ka tsorata makiya a filin yaki. To irin wannan ƙaryan ya halatta, babu su, amma ka ce wallahi sun fi ƙarfin, in kuka fito ina gaya maka ko yasa almasihu ba zai kwace ku ba. Da gaske kana fadi, ce to ku gwada ku gani, kun fahimci magana? To irin wannan ƙaryan a wurin yaki ya halatta. Sai na uku sai ya ce war rajul yuhaddithu imra'atahu, da kuma namijin da zai ba matarsa labari sai dan ƙara gishiri mai sinadari. Wal mar'atu, to ita ma gata nan, da kuma macen da tuhaddithu zawjaha, za ta ba mijinta labari amma sai ta dan sarki saboda ya hau network da kyau. To kaga a nan na tabbatar da mu za ku fara mu, saboda mu matsalar namiji wani dososo ne, yana ƙarya a fuskar shi, wani za ka gane yana ƙarya da sun ma wani kallon sai ka gane cewa kawai kai da shi da guguzum kake, amma fa an ɗago jirginka. To amma sun suka kwance-kwance suka shimfiɗa ta, to wallahi wani lokaci sai ka kai 360 za ka gane shi sun bar lokacin a nan shi. To Allah ya sa mu dace. Ahammu shai dai wannan hadisi yana so ya nuna mana cewa a getta gidaje ko su daidaito, saboda gida wurin natsuwa ne. Ko Allah ta'ala ce alam min mun beautiful sakanan, ana buƙatar natsuwa a gida. Gida ba filin yaki ne da rikici da tashi a hankali ba, musamman ga iyamace, saboda in dai gida bai ma mace daɗi ba, to duk duniya kuma ba ta ina za ta, ita ba gogoriyar kasuwa take ba, ko tana kasuwancin ba ta iya walaisar zakaru kal'unta, namiji sai kwana a ƙasan gada gobe ya tsara bayan tifa a wuce Lagos, amma ita bai yiwuwa gare ta, dole ta nemi inda za ta, ko da dai ya abin yake. To in ya zamto gidan ba daɗi, sai zamto rayuwar gaba ɗaya ta yi kunci. A cikin hadisin mun fahimci cewa dai ba ya buɗe kofar ƙarya ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ƙaryan nan kawai baya halarta, ƙarya ba ta halarta, haramun ne in banda abin da aka yi togaciya a kai. Togaciyar su ne waɗannan wurare guda uku da ya faɗa, wanda muka ji a cikin hadisin, ko? Kuma an sauƙaƙe mana mai ƙarya ne, an mana rangwame ne kawai a cikin wata halaye kaɗai, kuma an ambace su a cikin hadisin, an iyakance su, mun riga mun ji su kenan. Duk abin da ya fita wajen nan, to hadisin Imamu Muslim zai iya hawa kan mutum. An tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, za a iya samun mumini marowaci ya yi shiru, sannan ya ce eh za a iya samu. Za a iya samun mumini matsoraci ya ƙara shiru, sannan ya ce eh ta yiwu a ga mutum mumini amma marowaci. Da aka ce za a iya samun mumini maƙaryaci sai tashi ya gyara zama, dama yana kishin gida ne, ya ce a ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa, baya yiwuwa a samu mutum gashi da imani amma sannan maƙaryaci ne shi. To kun ga wannan togaciyar ya tsaya a nan ne kadai. Hadisi na 78, mala ya ce liyakun hirsuki ala imaniki akbaru min hirsuki ala zawji, ya zamto kwaɗayin da kike da shi akan imani ya fi kwaɗayin da kike da shi akan mijinki, ko musamman miji mai kumban susa ne, wasu ko me yayi daidai ne za a ji, a'a duk yanda miji yake, miji yana da girma, yana da matsayi, yana da hurumi, amma huruminsa bai kai na Allah da mandansa ba. Duk lokacin da miji ya saba ma Allah da mandansa, to ki zaɓi Allah da mandansa, ki kyale abin da shi yake kai. Ina fata an fahimci wannan. Ya zamto kin fi kwaɗaituwa akan ƙaruwan imaninki fiye da yanda za ki kwaɗaita akan biye ma namiji kaɗai, hatta kila akan abin da yake ma saɓan Allah ne, Allah ya tsare mu. To shi ne malaika hadisi ya ce Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi anna mura'at Thabit bin Qais atat an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qalat cewa iyalin Thabit dan Qais ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce ya rasulullah ya manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi Thabit bin Qais ma a'tibu alaihi min khuluq wala din sahabinka ne dai ka san shi Thabit dan Qais ni kuma ba na zargin shi ba na tuhuman shi akan wata ɗabi'a mara kyau ko addininsa yana da ɗabi'u masu kyau sannan kuma me yana da addini na sani walakin ni akrahul kufra fil islam sai dai ni ina kyamatar in yi butulci ko in yi kafirci a cikin musulunci ma'ana me take nufi ba za ta iya zama da shi ba kun fahimci magana ita yanayin zaman da shi bai mata ba fa qala ta'alla sallallahu alaihi wa sallam yace da ita aturidina alaihi aturaddina alaihi hadiqatahu to zaki yi marmata da lambun da ya baki a matsayin sadaki gonan nan da ya baki zaki iya maida masa ma'ana maganar kulki kenan ko zaki maida masa da lambunsa qalat sai ta ce na'am e zan iya maida mata da lambun da ya bani na gona qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace da shi Thabit dan Qais din ikbalil hadiqa karbi lambunka da ka bata na gona a matsayin sadaki wa tallikha sannan ka sake ta tablifatan saki daya ya raba tsakanin an gane ko wannan ya nuna cewa kul'i ne ya faru kamar yadda wasu hadisi ma a gaba za su yi magana kenan ya nuna kul'i raba auratayya ne tsakanin ma'aurata wanda babu dawa a bayansa kuma dukkan malaman musulunci sun tafi akan shar'ancin kul'i din a shari'ar musulunci ya halatta sannan kuma kamar yadda muka gani shi kul'i yana karewa da saki ɗaya ne kawai daga nan shi kenan a gaba za mu ji hatta iddan ma mai kul'i din a takaice da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya menene bayaninsa sannan dalilan da ke sa mata su nemi kul'i suna da yawa daga ciki a cikin wannan hadisin mun fahimci shine zamto mace ba ta san miji kwata-kwata dan ba ta san shi kai ba ma maganar zaman lafiya ko wannan kiyayyar ma in ya faru kafin aure ne to babu wanda ya fi ganganci kamar shi namiji saboda duk macen da ta nuna ba ta san ka ya zama lafiyanka tun a da tun a zamanin da ka haƙura balle zamanin yanzu da ake yanka wallahi yanzu akwai wukaki kuma kaga tun da Malam Abubakar Turami ya wa'azi mata ko yanzu layya suke ta tai da hannunsu suke yanka ko ni a gidana wannan shekarar da kanta ta yanka nata kaga abin ya kai inda ya kai yanzu ran da kai gigi ba sai dai ka ji ta keye ba kuma Allah subhanallahi Allah ya tsare to wannan yana daga cikin dai abin da za mu fa'idanta da shi ya ku yan uwa a cikin abin nan sannan kuma daga cikin darasin da za mu dauka shine haramun ne namiji bayan sun yi kul'i da mace kuma akwai wani haƙƙin ta kuma shi ma ya rike mata da aka ce ta mata maida mishi da lambunsa ko inda ita ma akwai wani abu nata a wurin shi to shi ma kuma daga wannan lokacin dole bane ya maida mata hadisi na 79 malai maka take da cewa al ilhaqu khuluqun mafturun fiki fa ahdim istimarihi ko al ilhaqu magiya naci ko naci damban kuturu kaitar irin me ake ce mishi magiya din da shi ya dauki naci ne da kaman tausayi da neman a tausaya min a ji kaina kun fahimta shi ya fi da magiyan dai shi ne kadai kalma ɗaya da za ka iya faɗi duk wanda ya san ta sai dai a yi misalinta kamar mutum ya liƙe maka a kan wani abu yana nuna maka tausayi da jin kai a kan sai ka yi masa ko kaman yaro ne mata za ku fi mu fahimtar wani ya ce dan Allah ki ban sweet din nan ki daka ki tafi ka ban wani an ji ma sai dan Allah ma man dauka kun banci magana inda zai ta tai zai ta tai sai kin ga wani kin ce ba dan halinka ba ta bi dauka ka ban wani ko fa da ya dai samu kun banci magana to magiyan nan wani dabi'a ne da aka a tare da mace mata sun fi namiji wannan inda mun ce kai ni ma fa namiji ne mu tsaka gani ko fassare ne dan in yana a ce to ka roke ce shi din banza namiji yake namiji nake ko da fassare zan kai labari amma mace je ka tana to in dai a duba lamarin nan baban wani ka dan gani duniyar nan banda ko banda Allah sannan kai duk dai wannan na ciyar da ake yi wani dabi'a ne a tare da ki yake ruwa musulmi da haka nake kyautata ribatar shi kada ki yi shi a wurin da duk ki gama magiyan kuma abinda za a yi miki ko ya zanto ba zai amfane ki a addinin ki ko a lahiran ki ba dai abinda za ki magiya akan shi ki yi shi akan abinda in an je lahira za ki gan shi a account din ki na lahira cewa kin amfana da wannan magiyan da kika yi sawa'un mijinki kika yi ma ko mahaifinki ne ko dan uwanki ne ko ma dai wane ne kai ma an gane ko to shine malai kawo hadisi ya ce an Usama bin Zaid an karbo hadisi daga Usama dan Zaid radiyallahu anhu ma Allah ya kare da a gare su kale yake cewa arsalat ibnatu nabi sallallahu alaihi wa sallam ilayhi liyar annab sallallahu alaihi wa sallam ta aika zuwa gare shi inna ibnan li qubida cewa lallai dana da nake da shi yana kan gargara rai ya kusa yin halinsa fa'tina ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yaro fa yana cikin halin kakanin ka yi rai ya kusa halinsa ya manzo Allah ka zo mana ka kawo mana agaji ma'ana ka zo ka ga halin da muke ciki fa arsala yaqra'u salam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura dan sako ya ce ka ce ina muku sallama da fatan alkhairi wa yaqulu kuma ina cewa a sanar da su in har yaran nan ya cika inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta dama duk abin da Allah ya karba nashi ne wa lahu ma a'ta kuma duk abin da Allah ya bayar nashi ne wata rana zai karba kayan aro ne wa kullun indahu bi ajalin musamma kuma dukkanin abin da kake gani a wurin Allah yana da lokaci iyakantacce da kowa in yazo zai tsaya da kiko da su dan haka abinda nake sanar da ita fal tasbir kai hakuri wal tahtasib kuma ta nemi ladanta a wurin Allah ba shikenan annabi da kansa ya wannan sakon ai sha Allah an gama ko to amma me ake magana ta kan hadisin ki zanto mai magiya ko da naciyan sai an miki abinda kika san zai amfane ki a lahirar ki kai ki zanto kawai da an taba da kin saki a'a da ta ji wannan sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko fa arsalat ilaihi sai ta mai da dan sakon ta aika shi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam karo na biyu ta ce da shi tuqsimu alaihi tana rantsuwa akan sa akan dan sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ti annaha cewa wallahi tallahi sai Annabi ya zo fa wallahi man saboda idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo wurin mala'iku me za su zo rahama bil mu'minin ra'ufur rahim ta san in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba annabi ba ko mutumin shi yasa ake son zama da mutanen kirkirai ku duba tarihin Abi Talib da rasuwarsa ko da yadda aka yi ta zuga shi wanda ma suka zuga shi daga baya da yawa suka dawo suka musulunta su suka yi aljanna suka bar shi a wani rami da wani duk irin wannan ka gani ka kuma duba ziyara Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan yaron ba Yahudan da ya rasu a gaban sa wanda ke masa hidima to ya nuna cewa karshe duk yin da kai kai karshe a cikin mutanen kirki kai an gane Allah ya taimake mu to shine tace tana rantsuwa kan wallahi sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo fa qama da Annabi sallallahu alaihi ta rantsa yana so ya barrantar da ita daga wannan rantsuwa fa qama sai manzo Allah sallallahu alaihi kawai ya miƙe da ya ci sakonta wa ma Abu Sa'd bin Ubada a tare da shi akwai babban sahabi Sa'd dan Ubada sannan sai oganmu Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu sai kuma Mu'adh dan Jabal wa Ubay bin Ka'ab sai shugaban makarantar Qur'ani Ubay dan Ka'ab yana nan wa Zaid bin Thabit sannan mai rubuta wahayi sakataren wahayi Zaid dan Thabit shi ma yana wurin kai wannan ta gagayya ina ma dadi ne ya Allah wa zaid ibn thabit da zaid dan thabit wa rijalun kai da wasu mazajen ma da ba ambata su ba sahabi fanya rasul arshi ke rawa sahabi ne rasul al arshi wa ti akursiyu sabawat wal ard sai ta girgiza Allah ka hada mu da su ba dan mun isa ba farufiya ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyu da suka isa wurin sai aka dago yaron zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka mika masa shi wa nafsuhu tataqaqau ransa tana kan gargara tana kongoba kan baya numfashi na yankewa yana dan dawowa ya dauke zuwa anjima ya dan dawo haka ya numfa qala sallallahu sallallahu alaihi wasallam yace hasibtuhu annahu qala mai hadisi ya shakka Usama bin Zaid da ya rawaito hadisin yace da aka miko mai yaron ya ga yana numfashi sama kasa yace ina tsammani annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ka annaha shannun kai ka ce tsohuwar salka ce ko ma'ana numfashin na sai inda yake kai kawo fa fazat aynahu annabi sallallahu alaihi wasallam na ganin yanda ran kawai ya san fa laula idza balagatil hulqum ta tabbata wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun fa laula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin ranni za ta wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga duk alamun tafiyar kawai fa fadat aynahu sai da nuwa sai suka cika da kwalla suna zubar da ruwa fa qala sa'd yan rakiyan sa'd bin ubada da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam na zubda kwalla sai ya ce da shi ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma hada menene dalilin wannan kufar saboda hankalinsa ya tashi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadhihi rahmatun wannan kukar da kaga ina yana zubda kwalla tausayi ne ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi wanda Allah ya sanya a zuciyar duk wani bawa nasa shi yasa waɗannan masu kashe mutanen su sace su su kashe rai ko mace ta zubda ciki ko a yaddada ko ai kaza sai da suka yi sallama da tausayi da rahama sannan suka iya abin da suke wa innama yarhamu Allah min ibadihi ruhama sanu dai kadai waɗanda Allah ke musu rahama a cikin bayinsa su ne masu jin kan mutane wanda suke tausaya musu so muhalli shahida hadisin dai na farko shine wato asalin magiya ko magiya da tayi akan teran zuwa sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ne ya zo to wannan fa ko ba kai abai ko a karan kanka ne akwai bukatar haka akwai bukatar haka ya kamata har wanda zai maka wanka da wanda zai maka sallah ka rubuta listin su ta aji alhaji dan malam Muhammad Bello Ahmad Al-Adamawi lokacin da Allah zai dauki rayuwar sa haka yake su ma in ya farfado yace Umar wasiyar nan dai kun san inda take yace mun san inda take yace to batun sallah dai Sheikh Abdul Wahab Abdullah in yana nan in baya nan Isa Santani in baya kusa Sheikh Muhammad bin Usman in ba a same shi ba da ta Abdullah gadan kaya in dukansu suna nan su shawara duk wanda suka saye mu sannan kabari na lahdu mai zurfi to sai Allah da Sheikh Muhammad bin Usman sai da mun ta kiran Malam Abdul Wahab wayan sa arfi bai tashi wacce ba Malam bin Usman kuma yana Abuja sai ya taso ya dawo kabari fa wannan dole sai da muka dangana da zariya sannan muka samu hakikan wanda zai bazo wanda Allah ya cika mishi Allah ya gafarta mishi da malaman mu na sunna baki daya to wannan magiyar mutum duk yanda za a ce mutanen kirki da ranka da bayan ranka suke hidin fawaka to haka ake saboda ranar kiyama duka tare za a tashi mutum da waɗanda ya rayu a cikin su ba zabi ake ba a ranar anan ne kake zabin abokin zama a lahira ba a zaɓi mumtazul yawma ayyuhal mujrimun ake yi Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau so a cikin hadisin za mu fahimci ana buƙatar namiji ya kula da ƴarsa hatta bayan aurenta mutum ya aure kawai duk da ya aure ya rinka yana daga cikin kulawa idan mutum yana damuwa da al'amarin ƴaƴansa har bayan aurensu ba ana nufin shigan mata rayuwar auratayya a ita jan matsala ba a'a na abinda ƴarka ce kai ka haife ta in ka kyautata mata kayi ma kanka ne tun daga shi Nana Fatima ta aika wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga damuwar da take ciki, ko sauransu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duk abin da yake ya taso, ya zo ya saurare ta musamman da yake tayiran suwa ko. A cikin hadisi na fahimci muhimmancin yin tarbiyya akan haƙuri ko aiman mutum tarbiyya akan yin haƙuri da rashin yin raki a lokacin da musiba ta sauka gare shi. Saboda da ta aika ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ɗanta na cikin gargara, ta yi ce ta yi haƙuri ko fasbiri wa tasbiri, a cikin ƙarshe ta ce ki yi haƙuri, ki ɗebi ladanki a wurin Allah. Haka ake tarbiyyar iyali, in ba ka ba wata rana, in ba ka kuma abu ƙarami sai sa ka shirka ko bid'a ko saɓan Allah. Allah ya tsare mu. A kukan da in mutum ya yi a yayin da aka yi mutuwa ake nuna kuka ne na haramun shi ne kukan da ke ɗauke da sauti da kururuwa, amma kukan da ke zubar da ƙwalla wannan ba laifi ba ne, tun daga shi hadisi ta ce fa fadat aynahu, sai muka ga idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika da ƙwalla har Sa'ad bin Ubada ya ce ma hadha ya rasulullah, ko menene wannan, sai ce wannan rahama ce. Irin wannan ya faru lokacin da ɗansa Mu'adhdhan Ibrahim ya rasu, ba ma akan wannan kadai ba. An fahimta ko? A cikin hadisin mun fahimci mace ta zamto mai magiya wurin neman alkhairi da wani falala abu ne wanda yake abin yabo. Bala a ce wance kai fitinan ya ci ta cika naci, in naci a kan abin da ki samu alkhairi ne da matsayi a duniya lahiranki, to wannan abu ne wanda yake Mahmud, abin so ne. An gane ko? Irin nacin da kike ma anko, to ki sa na lahira ya fi shi yawa. Tunda ba zan ce ki daina ba, na san ba za ku iya bari ba. Wani lokaci mazan ne suke ja, wani namijin daga sallah sai sallah yake matansa kaya. To ka ku ga an samu matsala ko? In dai ba babu hali ba ne, ina ta maimaita in babu hali wani abu ne daban. Allah ya sauƙaƙe ma dukkan musulmi rayuwarsu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin ya yi addu'a ga duk wanda ta yi haƙuri a irin wannan babin, in ta samu kanta a irin wannan yanayi cewa akwai rahama a tare da ita. Kuma wannan addu'a ce mai girma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na 80, hamalaki Allahu mas'uliyata ko hamalaki Allahu mas'uliyata kullu man bi dakhil albayt fala tadayyi'hum bi khurujiki minhu. Allah ta'ala ya daura miki nauyin dukkan wanda ke cikin gida. Mace ita ce minista cikin gida ko? Ita ce mai lura da abubuwan da suke cikin gida. Shi yasa Allah ta'ala ce wala tuzna min buyutihinna, kan ku fitar da su kai ka kawo gida, amma Allah ce kar ka fitar da su daga gidajensu. Iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai kira gida ya ce wa qarna fi buyutikunna, gidajenku, bai ce gidajen mazajenku ba. Saboda wala yakhrujna, ko kada a fitar da su, Allah ce kan ku fitar da su daga gidajensu. Kai ka gina ko kai ka kama haya, amma Allah ya kira da cewa nata ne. Saboda nan ne ƙarshen da mace ke samun sakewa da mulki da iya tsara duk abin da za ta iya tsarawa na amfani a cikin gida. To shi ne a nan malai ke cewa akwai nauyin da Allah ya ɗaura miki a cikin abubuwan da suke cikin gida, kada ki tozarta waɗannan nauyin ta hanyar yawan fita. Wata jikin da ka zo bata nan, jikin da ka zo bata nan, wata mata fa mijinta yawan fita ba. Wallahi an zo da Allah wancan muke na ce to ban dai sani ko tana nan ba, wani duba, saboda kawai aminu a ka'idan su kawai ya san bata nan ne, in tana nan ne yake abun mamaki ko? In mun karanta almar'atu ra'iya fi baitiha da'iya, mace mai kiwo ce a gidanta kuma daga cikin gidanta da'awa take yi. Wallahi na ji darasi kusa 20 muka yi a kurmin mashi, ya kamata ku nemi audio ɗin ku ji. Wadin Allah ta'ala ya ce wa qarna fi buyutikunna, karkashin wannan malamai suka ce asali shine mace ta zauna, zama shine asali ko? Sannan Allah ya san dalili da uzuri zai fitar da ita, shine sai ya sa mu fitar a sharuɗa, wala tabarrana tabarrujal jahiliyyati al-ula, ko in dalili ya kama sai an fita, to kada a fitar ado, kada a yi abin da zai tafar da fitina gaba ɗaya. Allah ya tsare mu. To a nan malam da ya ce Allah ya ɗaura miki wasu nauyi a cikin gida, kada ki tozarta su ta hanyar fitanki daga gidan. To sai ka hadisi ta Ali ibn Umar radiyallahu anhu qala an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare sa shi da mahaifinsa ya ce samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kul na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa kullukum ra'in dukkaninku masu kiwo ne Allah ya tsora muku abin kiwo wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kun ga maimaita wannan kalman ta kullukum din nan yana ƙara ƙarfafan magana ne dukkaninku wasu abin tambaya ne dangane da kiwon da Allah ya ba ku al-imamu duk mutumin da ya zamto shugaba ne shi ko da malamin islamiya dai a aji ya zama shugaba ra'in yana matsayin makiyayi ne wa mas'ulun kuma da sannu sai Allah ya tambaye shi ar-ra'iyatihi akan kiwon da ya bashi in ya kyautata ya sani in ya munana ya fi kowa sani to sai shirya amsan da zai ba Allah sannan war rajulu haka nan namiji ra'in fi ahlihi bai kiwo ne akan iyalansa in ya cutar da su yana tsammanin wani bai sani ba to wanda ya fi shi ƙarfi ya sani shine Allah ko haka nan in ya kyautata musu wanda ya fi kowa kyautatawa ya sani shine Allah shi ma sai da zai kyautata mishi in alkhairi yayi Allah ya sani in ma sharri ne sani kuma mutum ya zanto kawai damuwarsa shine ya haihu ya zubar wa mutane da ƴaƴa babu tarbiya babu kula babu lura wannan har yau bai tsira daga wannan kiwon da Allah ta'ala ya bashi ba wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma da sannu shi ma mutum namiji sai an tambaye shi game da iyalansa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha haka nan ita ma mace ta sani mai kula ce a gidan mijinta idan ta san gwangwani biyu zai isa a ci abinci a gidan duk da ta dafa gwangwani biyu da rabi ta yi rashin kyautawa kuma sai Allah ya tambaye ta wani ba Allah ya zo makarantar nan idan shi cike da kwalla ya ce malam dan Allah ku yi ma mata wa'azi ba su da tausayi ba su da sai dai fashe da kuka me ya faru ce haihuwa aka yi mun malam da bashi da kwace-kwace da kyar da zufan goshi na siyo abin da nake kyautata zaton zai kai ni har bayan suna ya ce wallahi na dawo daga kasuwa kwana hudu da haihuwar sun karar da komai ya ce abin da ka ga ya sa ni kwalla ina fita ta kwata ne ta ganin ana zubar da abinci ya ce da ci suka yi ma ba zai dame ni ba na san wahala na an tabu arziki ne ai amma malam wallahi ba sai zai zuba a sharɗa ce ya ku kun fahimci ya wani wallahi kawai sai zai ɗiba hanyar katsina ce to to ni ma dai ba katsinan ne in wani ya taɓa ni zai ji ba daɗi sai ya ƙwarai to saboda haka nan a taƙaice dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ma mata masu kiwo ne a gidajen mijinsu ko shine ko yara ne kake bari su banna ba wai keki ba karke bari ai wallahi ko ta yarwar mu da har gobe in na ganta akwai abin da ta yi 1998 mun je gidanta 1998 yanzu shekara nawa ne 20 da 21 o da uku ko wallahi 1998 ban taɓa manta mun je gidanta a nan malali ƴaƴanta yanzu yaran ma yanzu duk sun gama university suna ƙananan yara kawai naga ta samu su ta riƙe hannunsu da zabori ba za ku ji tausayin mahaifinku ba ku ba ku gani ci da shan nan da ƙyar muke yi yanzu kaza ku ba za ku tausaya mishi ba za ku yi kaza ba kai ba za ka yi kaza ba faɗanda take shi ne kun sha ti ba ku gama shan wancan ba kun ɗibo madara kuna ƙara lalata wani kun san irin wahalar da yake sha da mu kuma baya gidan baya nan wallahi har yanzu in na ganta wallahi sai na tuna wannan abin da har yanzu in na ganta sai na tuna wannan abu to ga nan kuma da Allah ya tashi sai musu budin da kuma yanzu wannan sai dai su yi musu nesa ba ku tsawa Allah ka buɗa mata wanda yake cikin kunci cikin al'ummar musulmi to shi ne anan sai ta kawo annan slap ne kawo yake cewa kun ga hannace ta kawo wa hiya wa mas'ulatun an ra'iyatiha la tambayta game da kiwanta wal khadimu ra'in mai yin hidima yaron shago ne ko gona ne ake harkar noma ko kasuwanci aka dora shi akai ko wani abu na hidima dai ya sani ra'in fi mali sayyidihi shi bai makiyayi ne akan dukiyar shugaban sannan wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma da sannu sai Allah ya tsai da shi ya tambaye shi game da wannan kiyo shine waqifuhu innahum mas'ulun ko qala sai mai ruwayan hadisi yace Abdullahi bin Umar kenan wa hasibtu an qad qala kuma ina tsammani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace war rajul ra'in fi mali abihi sannan mutum mai kiwo ne a dukiyar mahaifinsa wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma sai Allah ya tambaye shi game da kiwo da Allah ya bashi na kula da dukiyar mahaifinsa din har yace ai na babana ne kamar nawa ne ba naka bane wa kullukum ra'in to ku sani da wanda aka faɗa a hadisin da wanda ma ba a lissafo shi ba kowane ne matukar musulmi ne ya kwana da sani cewa shi makiyayi ne Allah ya bashi kiwo wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma sai Allah ya tambaye shi game da kiwon da ya bashi koda ko na gaban jikinsa ne wannan kiwon da ake magana shi ne kiyaye dukkan wata amana da duk abin da ke biyo bayanta an fahimta ko a mace ita ma an ambata hadisin cewa mai kiwo ce kamar yadda shi ba namiji aka ambata cewa mai kiwo ne ma'ana musulunci yayi adalci da daidaito kuma kowa akwai iyakokin da aka daura masa na nauyi wanda Allah ya kance kuma dukkan su ya shafi halin abin da ya shafi iyali akwai abin da a zamantakewa mace ne za ta tsare shi a harkan iyali akwai abin da namiji ne zai tsare sannan dukkanin su sai Allah ya tambaye su ranar alkiyama Allah ka sauƙaƙa mana kulawar da mace take yi ga gidan mijinta ya shafi kulawa na aure da ƴaƴa da kyautata gudanar da al'amuran gida ko da ko da mijinki wutar mita ne ake sawa da rana sai a kakkashe fitullin da ba a buƙatar su an gane ko wannan yana ciki yana ciki kuma ladan Allah zai baki a kansu wallahi Allah zai baki ladan duk tasarrufat ɗinki a gidan miji lada ne gaba ɗayan su yana da gaske abin da Allah ya fifita mata akan maza a wurin samun lada shi namiji an ce je wahala ne ya kawo aka ce ko ɗauka ya sa a bakin iyalinsa yana da lada to san da ya kawo nan shi nashi ladan ya tsaya sauran ladaddakin duk ke zaki tafiyar da su Allah ya taimake mu hadisi na 81 yan uwa malai ce ista'ini ala injazi mas'uliyatiki bi dhikrillah ki nemi taimakon Allah a wurin zartar da nauye-nauyen da shari'a ta daura miki ta hanyar ambaton Allah ki nemi taimakon da ki nemi taimako akan zartar da nauye-nauyen da Allah ya daura miki ta hanyar ambaton Allah an rike a rubuta ko muje an Ali radiyallahu anhu malai ce an karbo daga Ali Allah ya kare da a gare shi yace anna fatimata alaiha salam radiyallahu anha ko anna fatimata lalle na na fatima Allah ya kare da a gare ta ishtakat matal qaminar raha mimma tafhanu na na fatimata kai karanta da damuwanta ta kai kukanta dangane da abin da yake sabunta take samu na daga nika da take yi da markade a gidan miji mimma tadhhal na daga abin da take yi na nika ma'ana sayyidina Ali mutun ne mai jama'a ira abin da mata ba su so din nan tace na girkin nan na san Allah da haddare sai kuma gobe da safe yanzu ku kunna min hita a wanka ta san ta gama da yau ko sai wuraren karfe uku sai an ce wallahi mun baki daga soba mutum hudu da Allah ko aikawa fraud a kawo kaji ko aikaza ko aikaza ko aikaza shikenan daga tana na fa gama ba ba gama ba aljanna kike ne ba gama ba inda aka fara an fahimta to sai na Ali mutum ne mai jama'a akwai mazajen da Allah yake jarabtar su da irin wannan to mata wata ma girkin sai ta so ta yi saboda mijin bai na kila ma soja ne yana can san bisa in daga dama sai dai ma kawai ta hada ci da yara na ta tsiya tana gan ma yara abincin makaranta suka tausiri ta kwanta ce baccinta girkin ma sai sha biyu za ta tashi sai kaza wata kuma ba zai yi mata ba saboda mijinta ko dan siyasa ko dan kasuwa ko malami ko kaza yawanci irin wannan ana samun haka to karki tuna karki complain ki tuna yawan ladan da Allah zai baki to sai na Ali yana daga cikin mutanen da suke da wannan an ce gidan shi ana samun yawan toka me ake nufi ana yawan daura tukunya da saukewa yawan toka a gida ko arziki ne idan yanzu duk kun koma pressure pot ko hayaki ma ba yanzu ba ganin hayaki ma a gida sai dai farin nan mai dan tashi sama ba irin na iyaye da kakanni ba sai dai matsalan kuma abinci duk kumbura jama'a yake yanda ake gama shi da sauri haka kuma yake rijidda gabuwa mu sofa da wuri dan an fara summarizing din duniyan kaga shike to wannan Nana Fatima tana daga cikin Annabi Sayyidina Aliyu hatta dokin da yake hawa je jihadi ko takan masa ciyawa dokin da yake fita je jihadi da shi ta kan yi ciyawa ta ba dokin da hannunta to wannan gaban dole a nuna ma mata cewa biyayya ga miji kamar wancin mota kwarai da gaske da goge takalmi kwarai da gaske shi yasa na kosa ba fara wannan program din kamar yanda yin haka muke so mu program din littafin daga farko a ƙarshe ga studio mu nan yau za a fara aikin shi insha Allah kun fahimta ko abinda take da na Fatima fa na faɗi wannan ne saboda ku tuna matsayin ta wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Magana sallallahu alaihi ce ita fulin tsoka ne wani yanki ne daga jikina yasurru hama yasurruni duk abin da kai mana na Fatima ku ga sai farin ciki to ni ma annabiyan ku mun zan farin ciki yace duk abin da ku kai mata kuka garanta ya faci to lallai ku sani ni ma an mun shi raina zai faci lokacin da zai rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan magagin ajali haka ya kira ta ya gaya mata magana na sirri duk matansa suna wurin amma ita ya kira saboda kauna yayi mata rada da yayi mata rada kaga ta fashe da kuka yana cikin gargara amma da ya ga damuwar ta haka ya sake mata ishara ta mazo ya kara mata rada ta ga tana farin ciki Nana Aisha ta tambaye ta me yace miki ta ce wallahi wannan faɗi sirrin sa sai da yaro ta ce to al'ana yanzu na iya faɗi tunda baya nan bai zama sirri ba ya zama ilimi an gane ko tace dalilin kukana shine ya faɗa min wannan ciwon ba na tashi bane tafiya ne dalilin farin ciki na kuma bayan yi min magana na biyu shine ya sanar da ni ne na farkon wanda zan haɗu da shi a lahira cikin rahama wata ne sai ce wallahi ba yanzu ba mijinta ma ya rasa mafarki ta ce ni dai ko za a yi mu addu'a a zamzam ne har yanzu ganin shi nake ka ji mu kuwa da in bai nan ba kike yin waya ba har 12 dare eh ita buga waya to me le aiki kuma yanzu dan yaro ta an gaishe ba sai murna ba za a ci gaba da gin da aka tsaya to a takaice ne nake so in ce ku duba matsayinta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam salini ma shi ta bin mali tambaye da duk abin da kike so na dukiya zan baki aini la ugni anki min Allah shay'a amma ki sani ban an je kiyama ba abin da zan yi miki jama'a kun fahimta to Nana Fatima ta kai koke da na damuwar da take samu a cikin wato abin da take riska na nika da take yawan markade kun san markade irin na duwatsun nan da ake na iyaye da kakanni eh na dutse ko da ake ya sunan shi dutsen ɗaya mai fadi ɗaya karami din nan kaga ana ta ana ta abu lokacin da ga fahar idanuwa iyayen mu ba su makanta saboda natural abu take ji mun ko yanzu inji ake fa da hayaki da mai duka daga sun wuce kuma an kawo ka kai tumatir ja ya tsara biki biyar lokaci to mu je Allah ya shirye ka EFCC amma bayanin sai fa balagaha Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisabi tana da wannan damuwar na koken da ta kai ko sai ta samu labari cewa manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi utiya bi sabiyin an zo masa da ribatattun yaki an kamo bayi na yaki ma'ana ta samu wanda za su yi mata hauskiyar kenan ko za ta samu saukin nika da wahalar girki fa tatku sai ta tashi ta tafi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman tana tambayan shi ya bata wanda zai mata hidima da tsawainiya falam tuwafiqhu sai ta tarda ba ta riske shi ba baya nan ya fita kila hidiman jama'a fa zakarat li aishata sai ta gaya mana Aisha cewa da Allah idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo nazo in nemi yan aiki a taimaka mun cikin waɗannan kamun yakin da aka zo da su wanda za su ci ni hidima a gida. Ta gaya mana Lala Aisha, kun ga hikima ko? Sai ta gaya ma wanda ta fa in ta faɗa one click za a samu. Fa ja annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo gida, fa zakarat zalika Aisha lahu, sai na Aisha ta baka labarin cewa fa Lala Fatima ta zo neman yan aiki amma baka ni. Fa atana da nan sallallahu alaihi labarin haka, sai shi ya taso da kanshi ya zo mana, tace ya zo mana ita da Sayyidina Aliyu. Wannan shine gaba gadin, tunda Sayyidina Aliyu kanin zane ita kuma Fatima yarsa ce, ko saboda haka kun ga ba mai iya jijjige shi balle ai maganan izini ko ga can tun kuɗa shi gidan yara, har yanzu ba mu jijjigen ba. Fatana wa qadda khalla madaji'ana, sai Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da yazo kuwa mun riga mun shiga madaji'ana wurin kwanciyar mu bedroom, ko fa menene fa dhahabna linaquma, da muka ji zuwanta muna kwance kawai sai muka yunkura muna nufin za mu tashi. Fa qala, sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su, ala makanikuma, ku tsaya inda kuke ba sai kun wahalda kanku ba, mai saukin hali nake. Hatta wajadtu bardata qadamaihi ala sadri, tace da yazo da yake shimfiɗa ne ba ga dole dan Italy ba da sarki, tace har sai da naji sanyin kafafu a nan sulasula a kan kirjina, ma'ana ya taka gefen shimfiɗan sai na ma shimfiɗana ne ya taka, tace har sai da naji sanyin kafafuwansa a kan kirjina, ma'ana kafansa ya taɓa kirjinta. فقال ثم الله صلى الله عليه وسلم يجي الا ادلكما على خير مما تسالتم مما سالتماه شن بلا نون شيخ ولا ابو وند يكن في الخير با في يد ابنده كوكا ايكو كوكا تنبيا ا غدا سبوده كون كان ان كاو باي كوكا تي اباكو ماسو هدمه بنا غيا بوكو ابنده يفو ودنن ماسو هدمه الخير با idza akhadtu ma madaji'akuma, idan kuka kai ga shimfidan ku kuka kwanta da nufin yin bacci, fa kabbir Allah 34, ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so 34, wa ahmada 33, ku ce alhamdulillah 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 33, wa sabbiha, sannan ku ce subhanallah 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 33, so 33, in kun hada dukkanin su za su ba ku 100, kun gane ko? Allahu akbar 34, alhamdulillah 33, subhanallah 33, zai ba mu 66, a cikin 100 ka cire 66 saura 34, shine sai ce ku ce Allahu akbar so 34, kun ga ya cika 100 kenan. Fa inna dhalika khairul lakuma mimma sa'altuma, wannan shi yafi muku alkhairi fiye da abin da kuka zo kuna nema na hidima a baku mai aiki a gida. A cikin hadisin za mu fahimci tarbiyya, yana da kyau a yi ma mace tarbiyya akan ambaton Allah da abin da ke cikin ambaton Allah din na lada da kuma rayuwar aiki. Sannan a cikin hadisin har yau za mu fahimci gudunmuwan da mahaifi ke bayarwa na tarbiyya, baya karewa kawai ta sanadiyyar yin aure, da an yi aure shi ke nan. Irin da ɗanka ya zo in namiji ka haifa ka ce kai ka ga dai mahaifiyar ku inda na rayu da ita, ban wulaƙanta ta ban wulaƙanta ku ba, da haka kai ma ka riƙe 'yan jama'a don yanda kai haka za a yi maka. Kuma ka tsare min alfarma na da irin matsayin yanda na riƙe gidana ka riƙe naka, kuma mata a rinka haƙuri da su. Kuma kar in ji kunni na uku a gidan kaza kaza, dukkan fada in namiji ne ko? Kar ka zama malalacin namiji, ka kyautata ma iyalanka, ka kuma tabbatar kai kaza kai kaza, duk abin da ka san za ka iya, kar ka gaza game ƙasa da matsayinka. To haka in mace ce, to sai fa kin yi haƙuri, ni ma kaina nan mahaifiyanki da ke gani haƙuri muke da juna. To irin wannan tarbiyyar baya karewa kawai ta hanyar aure, a'a har bayan aure ana yin ka ai tarbiyyar, to me ya baki yaya dai ko kwana biyu wance kaza ke ko ga 'ya'yan makwabta nan ke wai ke baki magana ne gidan naku, to me kuke ciki wannan tarbiyyar manza ne. An fahimci maganar? Yawwa, tarbiyya na gari za a yi. Wannan ana shi har bayan aure. Sannan kuma hadisi ana mana hidimar da mace ke yi na ɗawaidiya a gida baya rage darajarta da matsayinta. Saboda inda yana rage matsayi da na Fatima ba za ta yi niƙa ba. Ko? Sai a ce ɗiyar annabi da niƙa? To wannan gayi nan dai na Fatima ta ce shugaban 'yan aljanna amma kuma tana matsayi na Ali hidima. 'Yan boko ba su san irin wannan magana. Yan gender equality ko mutanen banza a zagi annabi su yi shiru amma da an taɓa mutuncin su fi ta ihu ga su nan da su da 'yan ɗari kunnan duk ƙaryar san annabi suke yan ɗari kun sufaye ba za a zagi annabi ba za su yi wani tada jijiyan wuya ba ana zagin su ko aka zagi waliyansu su cika gari da hayaniya da rikici mutum ya ce wai zan kai kotu shi professor na sa MTN sun mun rekodi duk zagin annabin da aka yi baka taba hayaniya ba baka taba tada jijiyan waya ba bamu taba sanin kana Abuja kana National Mosque ba dan kristanci sai kai da an taba mutuncin ka kai waye banzan bazara annabi ake zaga amma wallahi ba su shi ƙaryar san annabi suke ba wallahi ƙaryar san annabi suke asalin soyayya ga annabi yana wura ahlus sunna saboda su ne wanda suke fadin fidaka abi wa ummi nahnu lid-din fida malaman sunna jininsu da ransu da lokacinsu fansa ne ga da'awar sunna shi yasa su duk ko kashe su ma ba amma mu dai an kakkashe mana ga su malam Jafar nan ga su malam Albani nan ga su dan mai shiya nan ga kowa nan saboda an san asalin gaskiyar suke daga gaskiya ne zaka daga mara gaskiya ke da ban ga ta wajen to ina ruwansu da kai sun ma kan hanya tunda da abin da suke kana yi suna sihiri kana sihiri suna tsafi kana tsafi don fahimci holoko ne kai ajin ka ga mara gaskiya ya razana wallahi ahlus sunna ya gani wallahi ahlus sunna ya gani ahlus sunna ya gani in ba ahlus sunna ba ba me canja duniyan nan duk sai ya ce waƙar shata da sun jiddin mutsa aljihun su sai shiru amma ahlus sunna ba zai baka haka ba wallahi Allah shiryar da mu da su baki daya to wannan shine sai mu ji hadisi na gaba ina tsallake abubuwa da yawa saboda na ga an dan jima da yawa a wannan ɗin ko to lokaci Allah ya shirye ka amma dai kar ku taɓa live streaming ɗin bidiyon kawai za ku taɓa insha Allah.